Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Masu sauraron mu a sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Shi kuma masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya a kuma na iya samu mu a alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana masu na'urar computer kuwa suna iya samu mu a duk lokacin da suka so akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirin mu na yau 8 ga watan maris na shekarar 2018 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauraron abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Grace abamu kanun labarai
babban madugun hamayya na kasar Saliyo Julius Madabio ya yi kira da a kwantar da hankali a bayan da magoya bayansa suka bazu kan tituna suna fito na fito da ƴan sanda da ya sanadiyar rasa wato yin rauni a kalla mutum guda Shugaban kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya Karel Van Osterom ya jaddada kiran da majalisar ta yi na neman dukan bangarorin Syria su aiwatar da umurnin tsagaita wuta. Kana akwai alaman cewa za a cire wasu kasashe daga cikin shirin karin kudin fito da shugaba Donald Trump na Amurka ke dab da sanarwa akan wasu karafa da ake shigowa da su a nan Amurka daga waje.
To madalla, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa yau ne ake bikin ranar mata don haka rahoton namu gaba daya. game da wannan rana ce da farko bari mu faro daga Jamhuriyar Niger
mace tana da ƴancin ta nemi ilimi kenan inda ilimi duk abin da mace na fannin aiki dai diya mace wanda namiji ya nema yi ilimin diya mace na shi
daga Bauchi ma Abdulwahab Muhammad ya aika mana rahoto na ranar mata inda ɗaya daga cikin shugabannin matan ke cewa
da ka san yawancin lokaci aka samu mace ko tana da abin da za ta faɗa nan taro ne na maza sai a ce ki shiru kawai ke mace to muna neman a idan ba aka ilmantar da kowa da kowa gane cewa idan kana da abin da zai zama to da amfani a baka zarafi kai ma ka faɗa a dama
ha kuma ga nan zaune tare da Grace za ta gabatar mana da shirin ta na domin iyali amma fa kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu Babban madugun hamayya na kasar Saliyo ya yi kira jiya Laraba da a kwantar da hankali a bayan da magoya bayansa suka bazu akan tituna suna fito na fito da ƴan sanda da ya yi sanadin jin raunin akalla mutum guda bayan an wuni ana gudanar da zabe lami lafiya Julius Madabio ya shaida wa manema labarai a shalkutar jam'iyyar Sierra Leone People's Party da ke unguwar ƴan gata ta Goderich a birnin Freetown cewa muna so jama'a su kwantar da hankulansu su zauna lafiya domin mu samu ganin yin zaɓe cikin kwanciyar hankali a rayuwarmu. An gudanar da zaɓe a ƙasar Saliyo jiya a wani abin da masu sharhi kan lamura suka ce ya fi kowanne zafi a tarihin ƙasar. Biyo yana kalubalantar Samura Kamara na jam'iyyar All People's Congress mai mulkin kasar yanzu da waɗansu 'yan takara 14 a zaben shugaban kasa. Shugaban kasa mai ci yanzu NS Bai Koroma na jam'iyyar APC zai sauka daga karagar mulki bayan kammala wa'adin mulkinsa biyu. An gudanar da zaɓe lami lafiya a duk faɗin kasar amma bayan rufe rumfunan zaɓe sai aka fara tashin hankali a Goderich bayan samun rahoton watsa wata tsaniya wadda ta auku a kofar shalkwatar SLPP inda kusoshin jam'iyyar suka ce suna tantance sakamakon da ake fitarwa. Shugaban kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya Karel Van Osterom ya jaddada kiran da majalisar ta yi na neman dukkan bangarorin Syria su aiwatar da umurnin tsagaita wuta. Ya kuma bayyana damuwa dangane da halin kunci da al'umma ke ciki a Syria. Van Osterom ya bayyana haka ne bayan wani zaman kwamitin sulhu jiya Laraba domin tattaunawa kan shirin tsagaita wuta na kwanaki 30 da kwamitin sulhu ya buƙaci ya aiwatar cikin wani kuduri makonni biyu da suka shige wanda kuma aka yi watsi da shi. Rashin kiyaye kudurin tsagaita wutar ya sa Burtaniya da Faransa suka buƙaci yin wannan zama na siri na kwamitin sulhu. An ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa jiya Laraba a gabashin Gota yayin da ya kasance tungar 'yan ta waye a wajen babban birnin kasar Syria wanda kuma tun a shekara ta 2013 da karun gwamnati suka kai masa farmaki. Da karun gwamnati sun yi ta lugudan wuta a yankin da jiragen sama suka kashe ɗaruruwan mutane. Har-haren da gwamnatin kasar ta fara kaiwa makonni biyu da suka shige a yankin da yake ɗaya daga cikin wurare na ƙarshe da ke hannun ƴan tawaye a kusa da Damascus ya kasance ɗaya daga cikin ƙazaman har-hare da aka kai tun da aka fara yakin kusan shekaru takwas da suka shige. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sa ido kan harkokin Syria ta sanar jiya cewa har-haren da gwamnatin Syria ke kaiwa sun raba gauta gida biyu da cewa a yanzu sojojin gwamnati na iya yin harbi akan kusan kowane bangare na wani dan zirin da ya hada bangaren arewacin a kudancin gauta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akwai alamun cewa za a cire waɗansu ƙasashe daga cikin shirin ƙarin kuɗin fito da shugaba Donald Trump na Amurka ke dab da sanarwa akan wasu ƙarafa da ake shigowa da su Amurka daga waje. Sakatariyar watsa labarai ta fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta shaida wa manema labarai a ranar Talata cewa muna sa ran shugaban ƙasa zai sa hannu akan wani abu ƙarshen mako kuma mai yiwuwa ba zai shafi ƙasashen Mexico da Canada ba bisa dalilan tsaron ƙasa. Kuma akwai yiwuwar cewa za a tsame waɗansu ƙasashe ma a bisa irin wannan dalili. Majiyoyi a fadar White House sun kuma ce mai yiwuwa a fito da wannan sabon shirin ƙarin kuɗin fito ne na shugaba Trump da ake catar baki sosai a kai a lokacin wani bukin sanya hannu da ƙarfe 3:30 na rana wato 9:30 kenan na dare agogon Najeriya yau Alhamis a fadar White House. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambaci ta bakin wani babban jami'in Amurka yana cewa za a fara aiwatar da matakin kimanin makonni biyu bayan shugaba Trump ya sa hannu a kai. A halin da ake ciki kuma fargabar da ta kunno kai a game da yiwuwar sa insa na cinikayya ta sa waɗansu kasuwannin hannayen jarin Amurka da na ƙasashen Asiya faɗuwa jiya Laraba biyo bayan murabus ɗin mai ba shugaban Amurka shawarwari kan harkokin tattalin arziki. Daraktan Majalisar Harkokin Tattalin Arziki na ƙasa Gary Cohn yana kan gaba wajen yin adawa da shirin shugaba Trump na ƙara kuɗin fito da kashi 25 kan tama da kuma kashi 10 cikin 100 na kan goran ruwa ko farin ƙarfe da ake shigowa da su Amurka daga wasu ƙasashe.
Grace Alheri Abu kenan aka saurara da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu fara takun daga jamhuriyar Nijar akan ranar mata. Ga kuma rahoton da Tamar Abaya ta aika mana da shi, albarkan wannan ranar.
Maudu'in na sallar mata ta bana shine daidaito tsakanin jinsi, ko menene dalilin zabar maudu'in nan? Madam Ibrahim Ummul Mu'minuna ita ce shugabar sashen da ke kula da tsarin jinsi a ma'aikatar kyautata rayuwar mata da yara ƙanana ta nan jihar da Magaram.
Saboda daidaiton nan da ake wadi yau da gobe kullum ana zancen shi, ka aga kama so ne muke mu dauki mace daidai da namiji a baɗi bane, amma bisa fannin aiki ne ake son, shine daidaiton da ake nema ba bisa wani fanni ba.
Shi wannan maganan daidaito ba yau ake yin shi ba, amma har yanzu matan basu gani a ƙasa ba. Kamar waɗanne hanyoyi ne za ku bi na ganin kun magance wannan matsaloli da kuke waɗi?
To wannan matsalolin da ake mata basu gani ba a ƙasa kusan abu ne wanda in an rigayi an sa shi gaba tun daga iyaye da kakanni. Akwai wani farko wanda ake ce ma jahilci. Menene jahilci? Ko bisilimcin mu da muke yi yanzu ya ce mace ta nemi sana'a, ta nemi abin da zai ta hudda kanta. Kenan wannan tun daga farkon harin shine ake bi sai a ce addinin musulunci ya hana mace ta yi kaza. Yanzu bisa wannan malaman ma muna bin kansu, su ma muna tambaye su, akwai hadisai da dama suna hido muna suna kwatanta mace tana da ƴancin ta nemi ilimi. Kenan inda ilimi duk abin da mace na fannin aiki dai ya mace wanda namiji ya nema yi ilimin ɗiya mace na shi
za su maida hankali wajen waye kai ganin cewa ya fara tasiri
wannan sallar zamu musamman bisa ga sensibilization kin ne zamu a ranar yau da gobe waye kai shine zamu yi ta yau da gobe me amma duk da wannan daidaito ana ganin alamu yanzu akwai sauyi bisa ga da amma yanzu wannan sallar ta shahi matan karkara da yaran karkara kenan waye kai yanzu muka yi sallar wannan muka kare muna da niyya mu yi tsari wanda zamu iske cikin kowace gunduma muna da wakilai kenan wannan wakilan namu na karkara na gunduma da mu da su zamu yi tsari wanda zamu yi ta dai har Allah ubangiji ya sa mu ci mu burin da muke nema
to kun yi magana waye kai kullun waye kai game da kuma ga maganar sana'a na dogaro da kai to amma matan na karkara kuna sama musu kamar wani jari haka ko kuma wani abin da zai ishe su su dogara da kan nasu su yi sana'an na dogaro da kai
to wannan jari fist billah bakin gurgudu wata ra'ayin Allah ya sa ana yi alhamdulillah akwai kauyuka da dama wanda duka daga can babban abin ga minister kinmu na mai kula da bunƙasa ɗiya mata da kare haƙƙin yaran gana duk su bakin gulgudu an ɗaya rarraba ta hunonin wannan na nika
sai dai duk da a koyaushe sallar tana mai da hankali ne kan matsalolin mata su kuma sun ce ba su san ana yi ba kamar yadda waɗannan mata suka yi bayani
sunana Zulha ba mu san ana yin ta ba saboda an ce za su huto su ce taimakon mata ake za a ba mata jari za a ba mata muri har yau Allah bai sa ba muka gani zuwa
to malama zoyi gashi yau sallar mata ce
to
ko kin san da ita
ka mu wannan sallar mata ba mu san to ke ko ka san ta yan bariki ko zan garu mu gashi wuya ta ita shehu banna damuna ba ta yi ba dadi ba mu abin tinya ba mu na gobe yanzu ka fama muke mu samu ko mu tattara mu koma gari ko wani dan boye yoyi ma
har ta hiya ina ne zaki
kai wani dan nema nema ne zani wani dan nema nema abin da ban aje ba dan Allah ya sa na samu ka yan yaran mu samu ko dan komo
jama'ar abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger
ya fata ma gamo ma tamgam gane
Madalla a gaida Tamar Abari daga jihar Bauchin Najeriya shi ma Abdul Wahab ya aika mana rahoto game da wannan ranar.
The central question for gender equality is a question of power. And that is why the empowerment of women is our most important objective.
A sakon da ya gabatar dangane da bikin ranar mata na duniya na shekara 2018, Sakataren Janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce tambaya mai sauki dangane da daidaito tsakanin jinsuna shine butun iko saboda haka karfafa mata na daga cikin muhimman manufarmu a majalisar dinkin duniya ta hanyar samar da kafa da zai samar da yanayi da mace da namiji za su rinka ayyuka tare daidai wa daidai don ba da gudummawa a duniya Hajiya Halima Madi ita ce jami'ar kungiyar karfafa mata dangane da sha'anin zaman lafiya a arewacin Najeriya ta yi tsokaci dangane da bikin ranar mata na duniya
muna neman zarafi wanda inda mace ta dace a bata in ilimi ne a bata ta makaranta idan aiki ne ta dace a bata kar a ce don ita mace ne a barka a baya muna neman equal opportunity in ji bakure duk inda muka samu kanmu duk wani irin taro ne zamu yi magana muhimmancin ya mace mu nuna tana da amfani mu nuna a bata zarafi ita ma ta yi makaranta mu nuna an aiki ne kar a ja ta baya a bata zarafi ita ma ta yi aiki ta nuna bakinta shine magana da muke muna neman inda za a faɗa mace ta faɗa a yadda da ita ka san yawancin lokaci ba ta samu mace ko tana da abin da za ta faɗa in an taro ne na maza sai a ce ki shiru kawai ke mace ne to muna neman a yi dabba haka mu ilmantar da kowa da kowa gane cewa idan kana da abin da zai zama to da amfani a baka zarafi kai ma ka faɗa a dama da kai to harkar siyasa to harkar gwamnati muna neman sai
to sako ko kuma fatan ki a wannan rana me zaki ce
fatana dai shine kamar yadda muke neman a bada zarafi wa mata din a mutunta mace tun daga gida ina fata cewa duk wani haihuwar da Allah ya ba mutum ya sa hannu ya gode ma ubangiji cewa ya samu da ko mace ne ko namiji ne kar a yi bakin ciki da sautan ubangiji daya na biyu macen nan da ka haifa idan ka baka zarafi sai ka ga ta zo ta gina tarike ka fiye da dan namijin da dama ka fiye ta shi saboda haka mutum ta kuma yi godiya da duk abin da Allah ya ba mu mata kuma su yi
san haƙƙin su akan mazan su maza su san haƙƙin matan su akan su idan muka kawo Allah ku fa muka yi tunani muka bi abinda aka faɗa cikin addinan mu nan wallahi za a ga za a ji ana ga mallaki
taken bikin ranar mata na duniya na wannan shekara shine yanzu ne lokaci masu fafutuka a yankunan karkara da kuma birane domin inganta rayuwar mata Abdulwahab Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
ya raba na mu ta kaka kai ma za ku bari ne da mata idalo
to shi Haruna Dauda Biyu ya tattauna ne da shugaban kungiyar gidauniyar Kaltum wato Umma Kaltum akan wannan rana kuma ya fara tambayan ta ne yadda suke ji yadda ake guda daukar mata a cikin al'umma
a gaskiya ana fuskantar wasu kalubale anan more especially a arewa maso gabas abubuwan da ke faruwa da su sace-sacen yan mata na makarantu da ke faruwa so wannan ranan murnan zai kasance ranan murna ranan bakin ciki domin mata ne aka kwasa
so akwai batun fyaɗe da mata suke fuskanta musamman ma a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya kamar ya wannan abin ya shafi musamman al'umman wannan yanki ne mata da wanda ke wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya
a gaskiya ana fuskanta sosai akwai cases din da muka fuskanta ya faru da wasu wanda suke yanzu ma muke kan cases kuma abun kuka ne sosai wallahi
kamar ya yanayin sa yake ya tsananta ne ko kuma ana son samun jifa-jifa ne
gaskiya ya tsananta ana samu sosai sai dai nan gaba kuma bamu san muna rufata dai ya ragu yayi kasa
to kamar wani mataki za a dauka don magance irin wannan yawaitar wannan matsala
maganin wannan matsalan shine fadakarwa kamar mu aikin mu ne fadakarwa mu rinka fadakar matasa mu rinka jan hankalin mutane wayar da kai mu wayar da kawunan mutane zai rage wannan aikin sosai bayan nan kuma akwai matsalan da ake samu kamar ƴan mata waɗanda muke facing waɗanda case wasu kes din ke hannunmu wasu talla suke tafiya so idan suka fita tallan nan iyaye babin su suke ba su je su ga menene ke faruwa za su je su fiskanci halaye kala-kala a waje su dawo
to yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu agogon ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba
ya Allah ya Allah na huka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka huiwa ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da menene duniya menene dadin duniya menene duniya menene dadin duniya
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Yau aka cika makonni 2 da kwana 3 da awan gaba da ƴan matan sakandaren dafti 110 bisa ga adadin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar ba tare da sanin ainihin inda suke ko kuma halin da suke ciki ba A ci gaba da bin diddigin wannan lamari wakilin mu Haruna Dauda Biyu ya kuma zanta da Malam Adamu Dan Borno wani mai sharhi kan harkokin tsaro a shiyar arewa maso gabacin kasar wanda ya bayyana lamarin da cewa
abubuwan da yake tafiya a northeast gaskiya abubuwa ne wanda wannan gwamnati da ake ganin gwamnatin talakace mutanen northeast da Najeriya da arewacin Najeriya gaba daya suka zaba gaskiya ta yi failing na mutanen wannan yanki domin in ana maganar security ana fa magana ne kawai a radio da television amma a aikace din gaskiya ba haka bane
ba ku ganin abin da yake ana kama ƴan kungiyar Boko Haram wasu na mika kansu ba ganin kamar wannan ma wannan nasara ne za a ce an ganshi zahiri
waɗanda ake killacewa a kauyuka ne in aka je aka same su dama suna cikin na wuya na Boko Haram sai su ce shikenan sai a yi musu kudin goro amma zahirin magana din ba ƴan Boko Haram bane sannan kuma abubuwan da ke tafiya a baya shine still yake tafiya a yanzu har yanzu a ce gwamnatin nan tana da shekara 3 ƴan su tsirarun yara a ce sun fitini mutanen northeast gaskiya wannan din ba karamin lalacewar gwamnatin bane
gashi zahiri dai ana ganin kamar da garuruwa ko kuma kananan hukumomi 20 da wani ba jihar Borno ba iya ma shiga yanzu ana shiga waɗannan kananan hukumomi ba ganin kamar wannan ba za a iya cewa an ci nasara game da yakin da ake yi
a shiga kauyuka da ake yi da ake fada har a dadin inda za a bi irin wayannan hanyoyin za a iya shiga yanzu yau in za zaka bi hanyar dambuwa da harbe-harbe zaka bi wannan hanya to dadin man zaka yadda zaka bi da harbe-harben ai zaka iya bi a fito a yaki wannan abun kuma su daina siyasa da shi shi shugaban kasa ya tsaya ya zo ya kalli mutanen Borno da suka bashi kuri'a ya zo ya duba ya ga wannan abun tukun gaskiya ne ma ana yin wannan abun ko kuma ba a yi ya zo ya bi hanyar Maiduguri ya je biyu ya zo ya bi hanyar Bama ya tafi Mubi in ya so ya ga cewa eh lalle sojojin sa suna aiki ko ba sa aiki National Security Adviser shi dan Manguno ne ya zo ya kwana biyu a Manguno ya tattauna da dattijan Manguno ya ji abubuwan da yake tafiya nace ma yaki ne da ake yin shi a gidajen radio da television a zo kuma sannan wani babban kuskure da wannan gwamnatin ta zo ta sake yi domin waɗannan yaran an so macin karfin su gwamnatin nan ta je ta bada kuɗi da komandojin su aka zo aka bayar suka je yanzu haka suka zo suka abin nan suka dawo da yakin nan sabo an bayan an riga an fara samun sauki a bayan da aka zo aka bada kuɗi aka su da komandoji a lokacin suka kashe irin su Kanal Habu Ali da wayan su makamantan su manya-manyan sojoji in kana bibiyar abin zaka rika gani ba siyasa muke sa ba gyara muke ne
abin da ake cewa shine ba wanda ya ambaci cewa an ba waɗannan mutane kuɗi ai maganar cewa sun amince cewa an musanya su da wasu ƴan kungiyar Boko Haram sannan aka karbi wasu ɗaliban makarantar nan na Chibok abin da ake faɗa kenan kai ce na ka samu wannan zan cewa
jaridun kasar nan sun buga cewa lalle har da kuɗi mun karanta a jaridun kasar nan ba wanda ya fita ya ce mana eh wannan abin da ake faɗa din ƙarya ne har shine komandojin har aka tare su mun ga bidiyon da su ƴan ta'addan suka nuna ba su yi nadama ba suka zo har suna tunanin cewa har suna taron mutanen su har suna cewa lalle za su kaddamar da hare-hare suka kaddamar da hare-haren gashi yanzu illan barin komandan Boko Haram din gashi an je an sake ɗebe ƴaƴan mutane a dabci wancan abun bai zame wa gwamnatin nan tarasi ba still har ta bari aka zo aka sace ƴaƴa a dabci komandan da yake commanding area ya kamata a dauki mataki a kansa na yanda ya za a yi ma tukun tsakanin dabci zuwa Sambisa har su zo su wuce ga jiragen sama da gwamnati take da shi ga abubuwan da abun nan suke da shi tukun a ce har wayannan yaran sun sake bata
a ƙarshen makon nan jihar Yobe ya zargi rundunar sojan kasar da cewa sakacin da suka aikata ne ya haifar da kwashe waɗannan ɗalibai wajen janye jami'an sojan su daga garin na Dabci wanda mako guda da janye waɗannan jami'ai sai maharan suka afka wannan makaranta suka kuma kwashe waɗannan ɗalibai wanda har yau babu wanda ya samu komar waɗannan ɗalibai gwamnatin jihar Yobe Alhaji Ibrahim Kaidam ya ma ƙara ne da bada wani misali na kai hari makarantar kwanan nan da ke garin Bunyadi a shekarar 2014 wanda aka halaka ɗalibai kusan 50 a lokacin da ya zargin cewa an janye jami'an sojan a wannan gari ne waɗannan mahara suka samu damar kutsawa a wancan lokacin ga ma abin da ke cewa
this kind of instance happens around 2014-2015 in Yadimbu to our dismay referring to that Yadimbu incident
yace irin wannan al'amari ya faru a shekarar 2014 zuwa 15 a garin Yadimbu ne amma abin takaici a nan shine kafin akwai wannan lamari wato makarantar tarayya da ke garin Yadimbu ne tun a wancan lokacin ne da safi aka janye jami'an sojan da ke wannan gari cikin dare kuma waɗannan mahara suka kutsa wannan makaranta inda suka kashe ɗalibai masu yawan gaske wato a ranar da aka janye sojan kuma wannan lamari na Dacci ma yana da gamacceciya da abin da ya faru a Yadimbu ne don kuwa wannan gari na Dacci amma janye jami'an sojan da ke wannan gari gwamnati ya ce na fahimci cewa ma'aikatar tsaron kasar na kareta wannan batu kuma wannan shine gaskiyar abin da ke faruwa ina zaton cewa wannan bayanai da suka bayar ba gaskiya bane to wannan abin da nake cewa shine gaskiyar abin da ke faruwa a cewar gwamnatin jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam
tare da alamun kalamin gwamnati Ibrahim Gaidam din bai wa rundunar sojan dadi ba inda ta mai da wani martani ta hanyar wani bayani ta aikewa manema labarai da ke dauke da sa hanyar mataimakin daraktan hudda jama'a rundunar sojan kasar na operation lafiya dolen wato kanal Wachuku Unyema wanda ya ce su da iya sanin su suna aikin su ne yadda ya kamata nan tuni suka wata taki wasu ƴaƴan kungiyar Boko Haram a yankin dajin Sambisa da ma yankin tafkin Chadi kuma sun yi hakan a wurare da dama sun ma kwato garuruwa da dama a hannun ƴaƴan kungiyar Boko Haram kuma duk lokacin da suka kwato irin waɗannan garuruwa suka bar garuruwan ne ga sauran takurorin su jami'an tsaro su kuma su gaba da fafatawa da ƴaƴan kungiyar Boko Haram din a daji yace wannan kalamin gwamnatin jihar Yobe abin takaici ne kan sojojin Najeriya musamman ma na operation ya dolen sanarwar ya kara da cewa ɗebe waɗannan jami'an sojan da aka yi daga garin Tafci don kai ɗauki zuwa garin Kanama da garin da ke kan iyaka kuma wancan lokacin sun fahimci cewa zaman lafiya ya dawo garin na Tafci har ma suka miƙa ragaman garin ga 'yan sandan Najeriya da ke wannan gari amma a zo ana fito da 'yan waɗannan maganganu wanda bai dace ba a kansu sanarwar ya ce wannan zargi da gwamnan jihar Yobe ya yi ba shi da hujja balle makama don mu a jajirce muke mu tabbatar cewa mun ci gaba da yaki da yayin kungiyar Boko Haram kamar yadda muke yi a yanzu musamman ma wannan shiya na arewa maso gabacin kasar kuma muna tabbatarwa gwamnatin jihar jihar Yobe cewa za mu shiga da fafutukan nemo waɗannan dalibai da aka sace a wannan makaranta na Dabci don mu tabbatar cewa mun sace kwato su daga hannun waɗannan ƴan ta'adda.
A makon jiya, gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa kwamiti domin bincike sace ƴan matan, matakin da bai kwanta wa ƴan Najeriya da dama a rai ba, kasancewa har izuwa wannan lokaci babu wanda ya san ainihin abin da rahoton kwamitin binciken sace ƴan matan Chibok ya kunsa balle gani a zahirance matakan da aka dauka na aiwatar da shawarwarin kwamitin. Ga Hassan Maina Kaina daga birnin tarayya Abuja.
To confirm the presence, composition, scale and disposition of security emplaced in Dapchi.
Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro kenan. Major General Babakan Amanguno yayin da ke kaddamar da ƴan kwamitin binciken kwakwaf kan yadda aka sace ɗaliban sakandaren Dapchi a jihar Yobe. Za ku duba yadda ainihin tsarin tsaro yake a garin Dapchi da ma a makarantar sakandaren ƴan matan kafin a sace su. Ku asusu yadda tsarin na'urorin sadarwa suke aiki a garin Dapchi. Ku binciki yadda akai aka sace waɗannan ɗalibai. Takamaiman ɗalibai nawa ne aka sace? Ganin akwai rahotanni masu cin karo da juna dangane da hakan. Ku kuma zayyana yadda za a ceto ƴan matan nan a duk inda suke a duniya. Abin da nake son in jaddada muku anan shine wannan bincike fa irin na kwakwaf ne. Don haka dole ai aiki wurjanjan kamar yadda ya kamata. Malam Kabiru Adamu ƙwararre ne a sha'anin tsaro a Najeriya.
Akwai ɗan matsala kan nadin da misali abinda Bature yake ce ma Commission of Inquiry aka yi aka fadada shi aka sa matsana tsaro masu zaman kansu waɗanda kasa an san da zamu yadda duniya ba su da bangaranci ba su da siyasa a cikin ko kuma ƴan jaridu irin masu zaman kansu wanda ƴan kasa an yadda da su. To kaga wannan ya zama Commission of Inquiry wanda za a bincike babu sani babu sabo.
Sardaunan Damaturu Alhaji Bello Arabi na ɗaya daga cikin dattawa a jihar Yobe.
A baya ma can irin wannan ya taɓa faruwa a Chibok. A lokacin da wannan abu ya faru ma an naɗa irin wannan committee wanda ya bincike musababin ɗaukan yaran nan da kuma inda suke da kuma inda za a yi a dawo da su. Babu wanda ya sake jin motsin wani abu a kai sai kwatsam rana ɗaya kawai sai muka ji ga wannan abu kuma ya sake faruwa. To a har yanzu a ce an sake kafa wani irin kwamiti irin wannan shin na bayan kam ai gwamnati kowanne ma duk gwamnati ne irin waɗannan abubuwan ne muke gudu har yanzu kar su sake biyo baya.
To sai ku ci gaba da kasancewa da shirin domin jin ci gaban da aka samu akan wannan lamari. Da kuma fatar nan ba da dadewa ba za a samo ƴan matan Dapchi 110 da ragowar ƴan matan sakandaren Chibok 112 da har yanzu suke hannun kungiyar Boko Haram bayan kusan shekaru 4 da sace su. Yanzu a madadin wakilan Haruna Dauda Biyu da kuma Hassan Maina Kaina da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku. Fata alheri, kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke.
To madalla ga alherin ba ta tafi da nisa ba, za ta kuma kawo mana labarai amma wannan kara a takaice.
Haka yake, ministan tsaro na kasar Habasha ya sanar da kama madugun zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da ya addabi kasar tare da jaddada cewa jami'an gwamnatin tarayya da ke ɗauke da makamai suna ƙoƙarin shawo kan tashin hankali ne. An sanar da mutuwar waɗansu farin kaya ƙalilan a cikin kwanaki da dama da suka shige. Saras Figesa ya faɗa a wani taron manema labarai jiya da aka yi a birnin Addis Ababa cewa idan ba a kama irin waɗannan mutanen ba, kai tunanin irin bannar da za su yi. Ya bayyana haka ne ƴan sa'o'i kafin isar sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a babban birnin kasar, ƙasa ta farko da ya yada zango a ziyarar mako guda da ya kai ƙasashen Afirka da ke yankin hamada. Babban madugun hamayya na ƙasar Saliyo ya yi kira jiya Laraba da a kwantar da hankali a bayan da magoya bayansa suka bazu a kan tituna suna fito-na-fito da ƴan sanda da ya yi sanadiyar jin raunin aƙalla mutum guda bayan an wuni ana gudanar da zaɓe lami lafiya. Julius Mada Biyo ya shaida wa manema labarai a shakwatar jam'iyyarsa cewa ya kamata a tasanta.
To madalla, da take cikin labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman ita Grace Alheri Abdu da take yana gabatarwa. Sai Salamu Abu da ya bada umarni da injiniyan Jim Cook ni na dan Ibrahim ya wuce cewa sai an jima da hakimin dawo muku da wani sabon shirin.